Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 29 ga watan Mayu shekarar 2019 akan mitoci da suka hada da 19, 31, 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger kuwa ana iya jin mu ne ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad, Dalol da Niya. Sai kuma Alfa Radio a birnin ku masu na kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a same mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkamu da asuba, Baba Yakub Makeri ne tare da Sarfilu Hashim Gumal zamu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar. Kafin ku ji rahotannin mu ga kanun labarai,
shugabannin kungiyar tarayyar Turai suna birnin Brussels domin zaben ƴan takarar shugabancin kungiyar. Jiya Talata aka fara suraren karar da jihar Oklahoma da ke nan kasa Amurka ta shigar kan wani kamfani da ke hada magunguna. Rahotanni a Najeriya na nuni da cewa ana samun karuwar kisan kai da kwararru ke danganta da matsar rayuwa da kuma rashin kwanciyar hankali.
To kajin labaran kenan, a yau ne kuma shugaban kasar Najeriya Muhammadu Buhari ke daukar rantsuwar kama aiki a wa'adin mulki na biyu. A yau ne kuma za a rantsar da galibin gwamnonin jihohin kasar waɗanda suka lashe zaɓe a wannan shekara. A don haka bayan labarai za ku ji nazari da wakilin mu Nasir Adam Ali Kaya Yamana akan siyasar Najeriya inda ya dauko muryar tsohon shugaban Najeriya Yakubu Gawan yana cewa
muna tsoron Allah a lokacin dukan muna tsoron Allah, ko kai head of state ne, ko kai permanent secretary ne, ko kai commissioner ne, dukan muna tsoron Allah kuma mun yi alƙawari ba za mu zambace mutanen Najeriya ba.
Ita ma Madina Dauda za ta shigo mana da shirin demokradiya a yau, wanda shi kuma a yau din yake bai da hankali kacokan akan tsarin demokradiyyar Najeriya. Kuma muna dauke da tsaraban watan Ramadana na karatun kananan yara, amma duk sai an gama shan labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, da fatan an wayi gari lafiya ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfilu Hashim Gumal. Shugabannin kungiyar tarayyar Turai suna birnin Brussels domin zabar ƴan takarar shugabancin kungiyar bayan zaben ƴan majalisu da aka gudanar a makon da ya gabata. Amma yanzu haka kai yarar rabu kan waye ya kamata ya zamto shugaban kungiyar da ke kasashe 28. Wa'adin shugaban kungiyar Jean-Claude Juncker ya kare tun watan Oktoba, amma Jamus da Faransa, manyan kasashe biyu masu tattalin arziki a nahiyar, suna jayayya kan wanda ya kamata ya mai gurbin shugaban kungiyar. Zaɓin da sai ƴan majalisu 751 sun kama aiki a watan Yuli za a gani. Shugabar Jamus Angelina Merkel tana goyon bayan ɗan ƙasarta Manfred Weber, wanda ya jagoranci jam'iyyar masu ra'ayin mazan jiya European People's Party, wadda ke da rinjaye a majalisar kungiyar tarayyar Turai tun shekara ta 2014. A jiya Talata aka fara sauraron karar da jihar Oklahoma da ke nan kasar Amurka ta shigar kan kamfanin hada magunguna Johnson & Johnson, bisa rawar da kamfanin yake takawa barkewar annobar kwayar opioid a Amurka. Wannan ita ce shari'a ta farko irinta da aka taɓa yi, wadda ta zargi wani kamfanin hada magunguna da alhakin matsalolin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wanda zai iya shafar sauran jihohi da ke da irin wannan fishin. Da yake gabatar da jawabin buɗe shari'ar, lauyan jihar Oklahoma Mike Hunter ya kira barkewar annobar ƙwayar opioid da cewa mummunan matsala ce da ɗan adam ya samar ga lafiyar al'umma a tarihin jihar da ma ƙasar baki ɗaya. Hanta ya kudanta matsayin kamfanin Johnson & Johnson da cewa kuɗi ya rufe masa ido yana yaudara tare da cutar mutane. Rahotanni a Najeriya na nuni da cewa ana samun ƙaruwar kisan kai da ƙwararru ke danganta da matsin rayuwa da kuma rashin kwanciyar hankali. Ganin munin wannan al'amari a ranar Lahadin, wata ƙungiyar da ke fafutukar shawo kan kisan kai da ake kira Africa Project Against Suicide, ko kuma APAS a takaice, ta samar da shirin gudanar da wani gagarumin taro a birnin tarayya Abuja na masu ruwa da tsaki da nufin shawo kan matsalar da take ci gaba da jawo asarar rayuka. Ko a jiya Talata an samu aukuwar irin wannan lamari a garin Maiduguri, inda wani tsohon kukun gwamna Kashin Shatima ya kashe kansa. Wakilin muryar Amurka Haruna Dauda biyu ya jefa da gwamnatin jihar Borno, inda wannan lamari ya faru. Ga kuma rahoton da ya hada mana.
A daren Talata da misalin karfe 4 na ranar ne da na gano wani mutum da ake kira John Achagua da kuma kasance hukumar gwamna dake dafawa gwamnan abinci a rataye a cikin gidan gwamnatin dake anguwar Jare an dai gano gawan Mallam John ne a rataye a saman bishiya hade daga cikin gidajen kwana da aka kebewa shugaban kasa wa yake kira presidential lodge a kuma cikin gidan gwamnatin jihar Borno inda ake zaton cewa ya rataye kansa ne da kansa gaban jan din dai tana rataye ne akan wata doguwar bishiyar maina yayin da yake sanye da wata kwala shade blue da kuma wata bakar wando ba san dai dalilin da yasa John din ya rataye kansa ba an dai ga gawarsa ne kawai na lilo akan bishiyar kuma aka kira jami'an tsaro da jami'an kwana-kwana inda suka sa tsani suka soke gawar aka kuma garzaya da gawar zuwa asibiti wanda daga bisani kwamishinan yan sandan jihar Borno Muhammad Aliyu ya zarci fadar gwamnatin jihar Borno inda maharin ma manema labarai bayani game da abubuwan da yake kanin kamar haka
ka san abu ne wanda ba wanda ke wurin amma yawancin lokaci mukan dauki binciken mu kai har daga inda mutumin ya fito inda iyalansa suke ila za mu samu wani labarin da ila dukan mu nan ba wanda ya sani
kun fara gudanar da binciken yanzu
an fara tun daga ga an dauka an kai asibiti ai ba kowa zai kai asibiti ba sai dan sanda
bayani dai na nuni da cewa Mallam John Achagua ya dade yana aikin kuku a gidan gwamnatin jihar Borno wanda har ma ya ritaya amma ya ci gaba da aiki a gidan a matsayin ma'aikacin wucin gadi yayin da wasu ke danganta lamarin nasa da rashin samun haƙƙinsa na barin aiki wasu kuma na danganta shi da matsalolin gida
to a gaida Haruna Dauda to an haye jira tare da sahin a wato shirye-shiryen da zuwa muku ne daga nan murya Amurka kasar Ghana na shirin gudanar da kidayar al'ummar kasarta a karan farko ta hanyar amfani da manhajar na'urar kwamfuta wannan zai sa Ghana wacce za ta gudanar da kidayar a cikin watan Maris na shekara mai zuwa ta shiga layin kasashe irin su Switzerland da Malawi da Kenya a matsayin kasashen Afirka na farko da za su gudanar da kidayar jama'a ta irin wannan hanyar har zuwa zaben farko da aka yi a shekarar 2010 ana amfani ne takarda wajen rubuta sunayen mutane abin da yasa kirgin jama'a yakan dauki watanni amma karkashin sabon tsari mai zuwa Ghana za ta yi amfani ne da na'urar kwamfuta da tauraron dan adam wajen tabbatar da ganin an kaida daukacin al'ummar kasar ba tare da an bar kowa a baya ba daga ƙarshe kamfanin Facebook ya soke izinin shiga shafin na waɗansu mutane 51 da shafukan wasu kamfanoni 36 da kuma na wasu ƙungiyoyi 7 bayan da kamfanin FireEye mai samar da tsaro a yanar gizo ya gano dukkanin su na boge ne kuma an kirkire su ne daga ƙasar Iran haka kuma an rufe wasu shafukan kafar sadarwa ta Instagram jiya talata kamfanin FireEye ya fitar da rahoton cewa shafukan na bogi ne an shirya su yadda za su yi kamar daga Amurka aka kirkire su kuma shafukan ya labaran gabas ta tsakiya ne domin su rinka yaɗa farfaganda Iran labaran da ake kafewa akan shafukan sun haɗa da wanda ake yi cikin harshen Turanci da Larabci cike har da tattaunawa akan siyasar Amurka da Burtaniya wani labari da suka kafe na cewa hanyar da tafi dacewa a girmama dan jaridan nan na Saudiya da aka kashe Jamal Khashoggi ita ce Amurka ta dakatar da aika agaji ga rundunar da Saudi ke jagoranta a fada in a warin a Yamal da Iran ke marawa baya
labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC To madalla kamar yadda muka faɗa muku tun da farko yau ne shugaban ƙasar Najeriya Muhammadu Buhari ke daukar rantsuwar kamar aiki na wa'adin mulki na biyu bayan ya lashe zaben shugaban ƙasa a karo na biyu a cikin wannan shekara haka dalika a yau ne kuma ake rantsar da galibin gwamnonin jihohin ƙasar waɗanda suka lashe zaɓe a wannan shekaran akan haka ne kuma wakilin mu a Abuja Nasiru Adamu Elhikaya ya mana nazari akan siyasar Najeriya
Political independence is totally inadequate if it is not accompanied by stability and the economic security.
Wannan jawabi na marigayi Prime Minister Abubakar Tafawa Balewa a Majalisar Dinkin Duniya ya haska muradun shugabannin Najeriya na farko bayan samun yanci a 1960 inda mutane ke maganar matsayin Najeriya a idon duniya ba matsayin wannan yanki kan wancan ba ko wannan kabila da wacce ko mabiya addini nan da sauransu. Abin da ya ƙara ƙarfafa sahihancin wannan batu shine ko bayan yakin basasa daga 1960 1967 shugaban mulkin soja na wancan lokacin General Yakubu Gawan ya bayyana yanayin yadda shugabanni da ma'aikatan gwamnati ko ma talakawa ke tsayawa kan gaskiya da amana dan kishin kasa.
Muna tsoron Allah a lokacin dukan muna tsoron Allah, ko kai head of state ne, ko kai permanent secretary ne, ko kai commissioner ne, dukan muna tsoron Allah kuma mun yi alƙawari ba za mu zambace mutanen Najeriya ba.
Ya aka fara samun tabarbarewar gaskiya da amana a Najeriya ne shin ya yada can musamman ma jamhuriya ta biyu ta marigayi Shehu Shagari duk da zargin zarmiya da ake wa yan siyasa, amma mutane a kalle ke shan kunu da suga ko tuwo da nama, da yanzu lalla sai mutum ya shiga kasuwa ya dawo da canji ga biyan bukata, amma yau an wayi gari ga damman kuɗi amma ba biyan bukatar. Na tambayi tsohon ministan sufuri a jamhuriya ta biyu marigayi Alhaji Umaru Dikko shin me yasa ce ne a wancan zamani ake yaya ta yafi kowa zarmiya da har saura kadan a dawo da shi Najeriya a asirce.
Aka bin halin da aka je a kamo ni a dawo da Najeriya, to a ƙarshe sun gaba rigon su an ture ji hema an ture soja duk sun je can su roko su fari kasa abin ingila suka ce mun suka ce to Najeriya sun damu to wanda kai na to ku ga ma Najeriya duk abin da yake ko mana kai su aiko mun je kotu. Aka je kotu ana musu dariya sai ingila suka ce mun to Najeriya sun damu da kai suna cewa kana da kuɗi kana in ka yadda da mu bincike ka duk duniya inda ka sani kuma da shekara biyu da rabi sai bincike. Aka dawo aka ce yau shekara biyu da rabi muna bincike ka ƙarya ake baka baka da wani kuɗi ƙarya ne, saboda haka da mu gama gwamnatin Ingila ta baka izinin dama Ingila har mutukan ranka, saboda haka yanzu ina da iko in zauna Ingila har in mutu.
Tun bayan mulkin soja na General Yakubu Gawan da ya shafi shekaru tara, wanda ya biyo shi a baya da yawan shekaru shine General Babangida, inda shi ko ya samu shekaru takwas ya sauka 1993 dan da alamu kan rigima ta rincaɓe. Ga ma irin kalaman General Babangida a wata zantawa da muka yi da shi Amina a jihar Neja.
A halin yanzu ina kyakkyawan zato cewa mutane sun san amfanin zama lahiya a ƙasar. Abinda kullum nake cewa idan dai ka imani ba mu da wata ƙasa da ta wuce wannan, to ashe ko ba za ka so ƙasar ta burgaje ba? Ashe ko inda duk zaɓe yake mafaka ne a gare ka, to tilas za ka tabbatar mafakan nan tana zaune cikin lahiya? In ka taso da gudu kana neman inda za ka fake, wannan ƙasar za ta baka wannan mafaka da ake nema.
Bayan mulkin General Abacha an samu komawa mulkin farar hula a 1999 ta hannun General Abdulsalam Abubakar, wanda bayan saukar sa mulki ya rungumi aikin hada kan manyan yan takarar siyasa don amincewa da kaddara.
Ai Olusegun Obasanjo, ai Olusegun Obasanjo.
General Obasanjo ke rantsuwar karar mulki bayan fitowar sa daga gidan yari da kaddara ta sa yayi mulki ya sauka a shekara ta 2007, inda marigayi Umaru Yar'adua ya hawo mulki. Ga irin kalaman General Abdulsalam na jan hankalin yan takara don amincewa da sakamakon zabe.
Muna da shugabannin addini za su aika masallace da coci-coci don Allah don Annabi kada mu kashe junanmu kada mu yi barna.
General, akwai wasu mutane masu furta munanan kalamai da ke nuna kusan in waɗanda suke mara baya ba su ci zaben nan ba ma ƙasar nan za ta wargaje. A matsayin ku na manyan Najeriya, shin za ku zuba ido waɗannan mutane su wargaza Najeriya?
Ashe akwai wanda zai iya ga wargaza Najeriya? Ba za ka yi amfani da ƴancin ka ba ka taka ƴancin wani. Waɗannan mutane masu maganganu cewa sama da ƙasa za ta taru in wani bai ci zaɓe ba, ba shakka ba ma abin ji bane. Mun lura da waɗannan, mun sa waɗanda za su sami waɗannan shugabanni wanda ake maganganu a kansu. In wani ya yi maganan da ba daidai ba, su fito kamar yadda nake magana da ku a rediyo haka, su faɗi su ce wane ya faɗi abu kaza, ni ban sa shi ba.
Bana shekaru 20 da dawowa wannan jamhuriya, inda shugaba Buhari wanda ya taɓa yin mulkin soja ya dawo farar hula ya samu nasara a 2015, yanzu Allah ya sake ba shi dama ya samu wa'adi na biyu. Ga irin kalaman jan hankalin jama'a da yake yi lokacin zaɓe.
Ni ne General Muhammadu Buhari, ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar APC. Ina so yi maku godiya da goyon bayana wanda na gani a duka jihohi da nake zuwa, kuma duk abin da nake faɗi shine ku yi kokari ku samu katin zabe na dindindin, kuma ku tabbatar a ranar zabe ko ana ruwa ko ana iska ko ana rana ku fita ku yi zabe kwanku da kwarkwatarku, kuma ku tabbata ƙuri'arku ta yi tasiri.
Kuma me za a ce, siyasa ta nuna alamun ɗorewa a Najeriya, da daɗi ko ba daɗi, da cika alkawari ko ma da yaudara daga jami'an siyasar. Shin ko me siyasar Najeriya ta rasa? Masana kan ce jajircewa ko ba nasara ga jerin lokaci ko kuwa sadaukar da kai ko da za ta kai ga yadda su marigayi sa Ahmadu Bello Sardauna sa Abubakar Tafawa Ballewa da Ladoki Akintola suka yi bankwana shin masu sauraro kun san yadda rajin hana cushe a majalisar wakilai da dan majalisa Abdul Mumin Jibrin yayi ya karkare ga tuna baya
shekara yadda rai a majalisar wakilai wallahi tallahi nayi yaki ba iyaka da harkar cin hanci da rashawa in fito nan su fito ce ina ganin shi yasa suka gaji suka ce kai wannan yaran gwamnati mu fitar da shi a cikin wannan tsari dan mu saki a bude zango kai su bude ma kasuwar baje koli na cin hanci da rashawa to amma Allah ya fi su addu'ar ƴan Najeriya Allah ya karba magana ɗaya ne kowa ya je ya maida wa gwamnati kudinta
daga bizani zai ta Jibrin ya jingine wannan batu da ma tamkar neman ahuwa ya koma zauren majalisar yau ya dawo majalisa mai shigowa ta tara tare da Yakubu Dogara lamarin siyasar Najeriya dai yakan zama ko ka biya rima ka sha kida ko kuwa ka jajirce ka sha wahala Nasura da Malika murar Amurka daga Abuja Najeriya
Madalla a gaida da Suru Adamu Elikaya da wannan rahoto. A shirinmu na hantsi kuma za ku ji alƙawarin da sabon gwamnan jihar Nasarawa injiniya Abdullahi Adamu Sule inda yake cewa zai yi kokari ya tada kuma tattalin arzikin jihar kuma ya samar da ayyukan yi sai a kasance da mu a shirinmu na hantsi. Amma dai kada a shafa ana jin waɗannan shirye-shiryen ne daga nan Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti 16 na dare a nan Washington ga kuma Madina da shirinmu na gaba.
Demokratiya a yau. A yau ne Najeriya ta cika shekaru 20 da mulkin demokratiya. Za mu yi magana da manyan jami'an gwamnati, mata, matasa da masu ruwa da tsaki. Ni ce Madina Dauda. Ranar 29 ga watan Mayu na shekara 1999 ne tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo ya karɓi mulki daga hannun Janar Abdulsalami Abubakar bayan ya lashe zaɓe da aka gudanar. Obasanjo ya shafi shekaru 8 yana mulki sannan ya miƙa wa marigayi Umaru Musa ƴar-Adua wanda ya riƙe har shekara 3 kafin rayuwar halinsa. Bayan rasuwarsa, mataimakinsa Goodluck Ebele Jonathan ya hau har zuwa shekara 2015 lokacin da Muhammadu Buhari ya karɓa. Ya shafi shekaru hudu ya zuwa yau din nan ranar 29 ga watan Mayu na shekara 2019 mu wannan rana ce da zai sake rantsuwar ci gaba da mulki a wa'adinsa na biyu wanda zai zo karshe a ranar 29 ga watan Mayu na shekara 2023 ko da yake an maida ranar demokradiyya ya koma ranar 12 ga watan Yuni domin tunawa da ranar da gwamnatin General Ibrahim Badamasu Babangida ta rusa zaben shekara 1993 wanda aka yi zaton marigayi MKO Abiola da mataimakinsa Baba Gana Kingibe ne suka lashe zaben. Bari mu dauko daga shekaru 4 na mulkin Buhari da suka shude kamar yadda tsohon muƙaddashin shugaban kungiyar kwadago ta ƙasa Comrade Isa Tijani yayi nazari
shekara 4 na baya na demokradiya da shekara 4 wanda kuma muka sa a gaba ya kamata mu ce da farko dai kowa ya san mun samu kalubalen rashin lafiyar shugaban ƙasa kalubalen rashin daidaito tsakanin majalisa da bangaren zattarwa kalubale na rashin tsaro wanda ya muni ya kwabe chaɗe abu ya kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tun ana maganar boko haram a Borno ya dawo ana maganar Zamfara wacce ta fuko wacce lalacewa yanzu kusan a ce labarin ma an ce an kashe mutane a Zamfara kamar ba kai komai ba ko mutane su riga sun saba ma da jin labarin na biyu din sa yanzu inda muka dosa lokaci ne na lalle shugaban kasa shugaba Muhammad Buhari ya san cewa da akwai fa dalilin da yasa mutane suka zabe shi ya fa san wannan dalilin wannan shine kusan rigile na karshe da yake da ita daga wannan ba wani abu da zai kara ga ƴan Najeriya saboda haka duk abin da zai yi iya nashi kokari iya karfinsa dan Allah ya taimaka ya tabbatar da cewa farko tukuna ya fidda kansa daga kan kansa a matsayin wanda mutane suka amince suka yarda da shi suka ce sai mai gaskiya domin su ga abin da zai yi na cigaban kasa wannan ne shine abin da nake gani
tunda an tabo batun tsaro za a ce an yi nasara a shekaru 4 da Buhari ya yana mulki ga ministan tsaro Janar Mansur dan Ali mai ritaya
ki duba kashi 3 na farko maganan tsaro na biyu maganar cin hanci da rashawa da maganar tattalin arziki wannan abu uku ko so ko ake an san wannan gwamnati ta yi rawa
ka ce an samu ci gaba a harkan tsaro har yanzu mutane na zaman daddara kasa
to an shi ka san harkan tsaro kamar yadda nake faɗa kullum ba za a samu 100% ba a kowane lokaci za a samu kalubalanci yayi wannan an rufe wannan a rufe yanzu bari mu tambaye ki ce an samu ci gaba a Niger Delta ko ba a samu ba
kai ya kamata mu tambaya
sai kai ya kamata ki tambaya duk da kake cewa wai abin nan sake ga wani gefe an samu wani sabu kuma an samu ci ba muna iyaka kokarin mu gargado abin da yake faruwa irin cewa ya kamata ɗan Najeriya su duba shin ya ake mulkin su
wani ci gaba za a ce an samu a harkar tsaro a arewa
abin da za a ce an samu ci gaba kan tsaro shine in kin duba lokacin da muka zo shinge na sojoji akan hanya nawa muke da su ko awa nawa zai dauke ka daga wani gari zuwa wani gari da zaka samu kai an wuce wannan shine ce kalubalen kullun suna canza kuma shi harkar tsaro kullun dynamic yana canzawa daga lokaci zuwa lokaci in ka kare wannan wani kuma ya taso haka muke kullun haka kuma muke ci gaba
a nashi nazarin ministan kula da ma'adinai Abubakar Bawa Buhari ya ce gwamnati ta yi kyakkyawan tanadi wanda nan gaba ma Najeriya ba za ta dogara da man fetur ba
alhamdulillah an samu ci gaba kika dube fannoni iri-iri da ni zan faɗi bangaren da ni nafi ganewa ne kaman wurin ta hanyar ma'adinai abubuwan da da ba a yi ana yi yanzu kin ga kaman wanda da su ake kiransa illegal miners artisanal miners mun organize din su yanzu zuwa cooperatives yanzu akwai kuɗi da muka aje a bank of industry muna bada bashi akan interest din less than 5% a yanzu da nake miki magana ana bincike irin wanda ba taɓa yi ba an sa biliyan 14 ana bincike a san me muke da a ƙasa ko yana da value da har manyan kamfanoni za su iya shigowa yanda suke a Canada da Australia da China a binciken da ake yanzu ba ma gama ba abubuwan da aka gano gaskiya abin ya faranta mana rai sosai bincike ta nuna sauraron su zamfara Bauchi da sauransu abubuwan da ba mu tunani duk suna nan yanzu wanda ma muka sani ingancin ya fi tunanin da muke yi so muna ganin da irin kokarin da gwamnati ta nuna da kuma hankali da ta maida ta hanyar madinai muna ga an samu ci gaba sosai kuma nan gaba muna ga ta harkar madinai ne za Najeriya za ta rika samun kudaden shiga ta inda aka danka samun matsaloli da kamar a Shakira da zamfara akan lead poison da sauransu duk wayannan abubuwan mun riga mun maganin su kuma yanzu akwai dan cottage industry factory da muka yi a Shakira wanda za a rinka koya ma duk masu harkar madanan nan don ka rinka samun wayannan problem yanzu kuma kudaden shiga ta madanai sun fi yanda da muka zo muka riske
to menene matasa suka mora a shekara hudu da suka wuce babban hadimin shugaban kasa a harkar tallafawa al'umma barista Ismail Ahmed yayi bayani
in kike la'akari da matakan da gwamnatin tarayya ta dauka musamman ta hanyar wannan tallafi na daukan wannan matasa aikin empower din nan da ake ba kusan kimanin mutum 500,000 naira 30,000 mutanen da za ba su da maganin naira 1,200 a sati ko a wata da kuma su ma yadda suke tafiyar da rayuwarsu wajen koce fanni ko tafiyar da rayuwarsu ta yau da kullun suke ba wasu damammakin yin ayyuka mun samu misalai da yawa na mutane da suka samu ayyukan yi ko suka shiga harkin kiwon kajin nan da yin kwayaye saboda ciyar da yaran makaranta da muke yi suke saidawa cooks maganan kwayaye saboda haka mutane da yawa in ka dauki mutumin da muke kai tsaye muke impactin mutum 500,000 da mutanen da suka samu ayyukan yi akan wannan ayyuka da muke na social investment ana magana kusan kimanin mutum $2 million
a bangaren mata kuma Hajiya Maryam Uwais ta yi nazari
in aka bibbi irin karkara akwai labarai da yawa na mutane da ake taimaka musamman mata wayanda suna nan sun tara kudin nan suna asusu da shi suna kokarin suna adashi sun maida yaran su makaranta sun soma wani dan sana'a a hankali ko sun sayi ko akuya ko dan rago haka ko kaji akwai labarai da yawa da yake ba kudin ne kawai muke bayarwa akwai mutanen da muka sa a kauye da suke zuwa wajen ku su tunatar da su akan yanda ya kamata su amfani da kudin nan yanda ba zai salwanta ba
to ke zaki ce an samu nasara a yayi talauci a kasa
to mun soma aiki dai nasara Allahu a'lam tunda a hankali ne ake so mu abu mu dai mun mai da hankalin cewa zamu abin nan tsakani da Allah kuma shi muke yi
a wannan shekaru hudu masu zuwa a sabon mulkin Muhammadu Buhari me ake harsashe babban sakataren kungiyar yaki da cin hanci da rashawa tare da sa ido a harkar gudanar da mulki Ibrahim Musa yayi nazari
abinda nake hange zai ainihin karfafa abin da ya shafi aikin noma la'akari da matsalolin da suke faruwa a kasar nan na rashin aikin yi idan ayin maganar aikin noma ba wai sun kuyawa ayi noman bane ba akwai masana'antu da za su taso alhamdulillah na ga gwamnonin arewa ma sun taru a Kaduna sun fitar da wasu makudan kudi akan za su farfado da ainihin waɗannan masana'antun saka din na textile industries wanda wannan ba karamin hoɓɓasa bane ba sama da mutum miliyan 3 za su samu aikin idan an bunƙasa waɗannan masana'antu sannan idan kika duba bangaren ainihin fitarwa da abubuwan kasashen waje abubuwan noma za su samu mana ainihin kudi mai dimbin yawa sannan ina ga ya kamata ya ƙara ƙaimi akan maganar tsaro din nan duk da yana iya kokarin sa musamman masu sacewa mutane da neman kudin fansa
yadda shirin ya zo karshe kenan a yau a madadin waɗanda kuka ji muryoyin su ni ce Madina Dauda mu huta lafiya
to madalla a gaida Madina Dauda yanzu kuma lokaci ne da zamu kawo muku karatun alkur'ani mai girma
sunana Abbas Sa'id masallacin al-Markaz al-Islami kafuku masu gana a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ya ayyuhal ladhina amanu ittaqullaha wa aminu bi rasulihi يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم
صدق الله العظيم to yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da takaitattun labarai
ta kace babban shugabannin kungiyar tarayyar Turai suna birnin Brussels domin zabar ƴan takarar shugabancin kungiyar bayan zaben ƴan majalisu da aka gudanar a makon da ya gabata amma yanzu haka kai ya rarrabu kan waye ya kamata ya zamto shugaban kungiyar dake da kasashe 28 wa'adin shugaban kungiyar Jean-Claude Juncker ya kare tun watan Oktoba amma Jamus da Faransa manyan kasashe biyu masu tattalin arziki a nahiyar suna jayayya kan wanda ya kamata ya maye gurbin shugaban kungiyar zaɓin da sai ƴan majalisu 751 sun kama aiki a watan Yuli za a gani jiya Talata aka fara sauraron ƙarar da jihar Oklahoma da ke nan ƙasar Amurka ta shigar kan kamfanin haɗa magunguna Johnson & Johnson bisa rawar da kamfanin yake takawa a ɓarkewar annobar ƙwayar opioid a Amurka wannan ita ce shari'a irin ta farko da aka taɓa yi wadda ta zargi wani kamfanin haɗa magunguna da alhakin matsalolin ta'ammali da miyagun ƙwayoyi wanda zai iya shafar sauran jihohi da ke da irin wannan fishin rahotanni a Najeriya na nuna cewa ana samun ƙaruwar kisan kai ƙwararru ke dangantawa da matsin rayuwa da kuma rashin kwanciyar hankali ganin munin wani al'amari ne a ranar Lahadi wata kungiyar da ke fafutukar shawo kan kisan kai da ake kira Africa Project Against Suicide ko kuma APAS a takaice ta sanar da shirin gudanar da wani gagarumin taro a birnin tarayya Abuja na masu ruwa da tsaki da nufin shawo kan wannan matsalar da take ci gaba da janyo asarar rayuka kasar Ghana na shirin gudanar da kidayar al'umma kasar ta a karon farko ta hanyar amfani da manhajar na'urar kwamfuta wannan zai sa Ghana wacce za ta gudanar da kidayar a cikin watan Maris na shekara mai zuwa ta shiga layin kasashe irin su Swaziland da Malawi da Kenya a matsayin kasashen Afirka na farko da za su gudanar da kidayar jama'a ta irin wannan hanyar daga ƙarshe kamfanin Facebook ya soke izinin shiga shafin na waɗansu mutane 51 da shafukan da wasu kamfanoni 36 da kuma wasu ƙungiyoyi 7 bayan da kamfanin FireEye mai samar da tsaro a yanar gizo ya gano dukkansu na bogi ne
To duka kuma da wannan ne muka kawo karshen shirinmu na wannan lokaci sai can da hantsi za a ji mu dauki da wasu shirye-shiryen inda za ku ji alƙawarin da engineer Abdullahi Adamu Sale wato sabon gwamnan jihar Nasarawa yayi wa al'umman jihar cewa zai samar da ayyukan yi da kuma tada komatan tattalin arzikin jihar yanzu a madadin waɗanda suka ce makamin muka gabatar da wannan shiri musamman ma Sarfilu Hashim Gumel da injiniyan mu na wannan lokaci wato John Ellison da wanda ya shirya ya bada umurni Malam Sidi Baba Yakub Makeri ne daga nan Washington DC nake sallama da ku sai da hantsi assalamu alaikum
VOA Afrique, le monde